بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وإذا كانت هذه النذور للقبور معصية قد نهى الله عنها ورسوله والمؤمنون السابقون، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقال صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وهذا الحديث في الصحاح. فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله، مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا أو صدقة أو نحو ذلك، فهذا عليه أن يفي به. وإذا كان النذر معصية كفرا أو غير كفر، مثل أن ينذر للأصنام كالنذور التي بالهند، ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم، مثل اللات التي كانت بطائف، والأزة التي كانت بعرفة قرب من مكة، ومنات الثالثة الأخرى التي كانت لأهل المدينة. وهذه المدائن الثلاث هي مدائن أرض الحجاز، كانوا ينذرون لها النذور، ويتعبدون لها، ويتوسلون بها إلى الله في حوائجهم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لعين ماء أو بئر من الآبار أو قناة ماء أو مغارة أو حجر أو شجرة من الأشجار أو قبر من القبور، وإن كان قبر نبي أو رجل صالح، أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء، فإن هذا كله نذر معصية لا يوفى به. لكن من العلماء من يقول: على صاحبه كفارة يمين، لما روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين. وفي الصحيح أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين. وإذا صرف من ذلك المنذور شيء في قربة من القربات المشروعة كان حسنا، مثل أن يصرف الدهن إلى تنوير بيوت الله، ويصرف المال والكسوة إلى من يستحق من المسلمين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنين، وفي سائر المصالح التي أمر الله بها ورسوله. وإذا اعتقد بعض الجهال أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والآفية ونحو ذلك، أو بدفع المضرة من العدو ونحوه، فقد غلط في ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، ولكنه يستخرج به من البخيل. فأدى النذر مكروها، وإن كان الوفاء به واجبا، إن كان المنذور طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسا كتا دوا أولا مسلا شيمي البركة مسلا شمو دبو أنا كوفر كورا أتكينغرن كسنا أولا يمشينا تلاتا در العربة شدا ga watan Rabi'u Tsani hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433, wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan biyu miladiya ta 2012, أولم مجلسينا بغية المشتاق في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل العراق مجلس لبك شرح ساقن ابن تيمية رحمه الله تعالى يا أيكا ومتان إراقي واندوانا شيني مجلس منا أمسن أكو أولا درسي أكو مجير وانا مجلس منا وانا مسلا شيمي البركة وانا شيني ندريد ستن بكوي malan yana magana akan abin da ya dace ayi a makabarta da abin da bai dace ba daga cikin irin abubuwan da ake yi a makabarta wanda bai dace ba kai musu kayayyakin bakanci mutum yayi bakanci na cewa zai kaiwa wani waliyi ko wani da yake kwance a wani kabari zai kai masa ko dai ya kai masa abin yankawa ya kai masa rakumi ko sa ko ramar dabba ko kaji ko ya kai masa dukiya ko a kai masa kayan kanshi ko a kai masa kayan wato haskaka guri fitulu ko candle ko wani abu kama da haka abinda aka san ana yi a wasu gurare a wasu kasashe da sunan bakance za a je a kai mashi wannan da yake kwance a cikin kabari da niyyar ya taimaka shi kuma a samu biyan wata bukata ta duniya wanda zai je yayi wannan yana da bukatar sa da yake so shi wannan da aka yi wa wannan mamacin ya taimaka a samu biyan wannan bukata ko dai mara lafiya ne yake neman lafiya yake bukatar waraka ko kuma marar akwai ne yake bukatar yayi kudi ya samu kudi ko wani ne yake neman mulki saboda haka yake neman wannan mamacin da yake kwance taimaka masa ya samu mulkin ko wani ne yayi tafiya bai dawo ba aka cigita shekara da shekaru ba a ganshi ba don haka aka je gurin wannan na kwance a cikin kabarinsa ana neman ya taimaka ya dawo da wannan matafiyin ko wanda ya bace ko matar da ta rasa da ta rasa haihuwa saboda haka ta je tana neman a shi wannan da yayi ya taimaka a samu haihuwa to kuma dan a samu bukatar tafiya sai aga cewa shi ma ya kamata a dan yi masa wani abu a dan masa alheri saboda ya ji karfin gwiwar shi ma ya taimaka to wannan shine annazar bakance da ake yi a da can a jahiliya kuma wasu daga baya a musulunci ma suka ci gaba da yi a da can ana yi wa gumaka duwar wasu ko wani wata korama ko wata tsohuwar rijiya ko wani marmaro na ruwa ko wata magudana ta ruwa ko wani tsohon kogo wani guri dai da ake zaton cewa akwai wasu masu karfi a gurin wanda za su taimaka a samu cimma bukata su ake zuwa a yiwa to da musulunci ya zo ya murkushe duk waɗannan al'adun marasa kyau ya lissafa waɗannan ayyuka a cikin shirka babba aka ce wannan abu yana cin karo da tauhidi a daina to amma da tafiya ta yi tafiya ko musulmi suka fara manta cikakkiyar ma'anar la ilaha illallah sai kuma aka dawo ana yin abun amma ba ga gunki ba ana yi ne ga mutanen da ake zaton mutanen kirki ne wasu din na kirkin ne wasu ma dai kawai zato ake yi to shine Ibn Taymiyyah yake maganar cewa wannan bai halatta ba a musulunci yace wa idza kanat hadhihi an-nuzur lil quburi معصية قد نهى الله عنها ورسوله idan ya kasance wannan bakance da ake yi wa kaburbura makabarta saban Allah ne Allah ta'ala ya hana da manzansa wal mu'minuna sabiquna da mu'minai na farko faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wanda duk ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a yayi bakanci ya dau alkawarin zai yi wa Allah da'a to yayi masa wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda kuma ya sha alwashin sai ya saba wa Allah ya dau alkawarin zai saba wa Allah to kada ya kuskure saba masa wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace kaffaratun nazri kaffarar bakanci kaffaratu yamin ita ce kaffarar rantsuwa wannan hadisi wa hadha alhadith fi sihah wannan hadisi yana cikin ingantattun littattafai فإذا كان النذر طاعة لله ورسوله إذن باكنتي يكسنتي لا آتيك ألا دمان زنسا مثل أن ينذر صلاة أو صوما أو حجا كمر وند زي باكنتي زي سلة كو زي أذمي كو زي حج أو صدقة كو زي صدقة أو نحو ذلك كو أنا أبو مي كمال هكا فهذا عليه أن يفي به وانا واجبي يتشك وانا باكا جند يي وإذا كان النذر معصية إذن كما باكا جند يي الكور اندي الواش اندي نوكا سابن الله ني كفرا أو غير كفر كافر تشيكو وننسى مثل أن ينذر للأصنام كما روانا زي يوى قما كا الكور يمس باكا جند كاي يكي كالنذور التي بالهند كما إلو مجا أكي كما إلو باكا جند أكثر متانا إنديا ما بذاوة إنديا سنعي ومثل ما كان المشركون ينذرون لآلهتهم لكما إلو باكا جند مشركي سكي يوى قما كنسو مثل اللاتي التي كانت بالطائف kamar gunkin Lat wanda yake a garin Taifa wal Uzza da Uzza gunkin Uzza allati kanat bi Arafa wanda yake a Arafa qariban min Makkah kusa da Makkah wa Manata thalithati al ukhra da gunkin Manata na uku cikon na uku allati kanat li ahli al Madina wanda shi kuma na mutanen na mushrikan Madina ne wa hadhihi al madain al thalath waɗannan garuruwa uku jimalan hiya madainu ardil hijaz sune garuruwan da suka hadu suka yi kasar hijaz kanu yanziruna laha nuzur sun kasance a wancan lokaci suna yi musu bakanci waya ta'abbaduna laha suna bauta musu waya tawassaluna biha ila allah fi hawaijihim suna kamun wato kafa da su suna neman tsani da su zuwa ga allah cikin biyan bukatunsu كما أخبر الله عنهم كما يند الله عباد الأبار سد تشوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إلى الله زلفا كتشبا كما يسابك بوتا موسى مسيدن سو قارب كسن تدم سو سيزوا الله ومثل ما ينذر الجهال من المسلمين لكما إرن با كان شند جاهلي سكي دك شكي مسلمي لعين ماء قون مرملون روا أو بئر من الآبار قوة ريجيا daga rijiyoyi au kanati ma'in ko wata magudanar ruwa au magharatin ko wani kogo au hajarin ko wani dutse au shajaratin min al-ashjari ko wata bishiya daga bishiyoyi au qabrin min al-quburi ko wani kabari daga cikin kaburbura wa in kana qabra nabiyyin au rajulin salihin ko da kuwa kabarin wani annabi ne ko wani mutum na kwarai au yanziruna zaitan ko kuma su yi bakancan kai mai irin na binan na kunna fitila a ci balbal au shama'an ko kendiri au kiswatan ko wata tufa au zahaban au fiddatan ko zinari ko azurfa li ba'dhi hadhihi al-ashya au fiddatan li ba'dhi hadhihi al-ashya da irin waɗannan abubuwa da ya ambata yace fa inna hadha kulluhu nadharu ma'siyatin la yufahihi to duk wannan bakance ne na saban Allah bai halatta a cika shi ba lakin min al-ulama man yaqulu ala sahibihi kaffaratu yamin sai dai daga cikin malamai akwai wanda yace mutumin da ya irin wannan bakance na sabawa Allah bai wanda aka ce kai ya cika to sai ya kaffara ta rantsuwa lima rawa ahlus sunani saboda abinda malaman littafan sunan suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama la nazara fi ma'siyatin babu sabo cikin babu bakance cikin saban Allah wa kaffaratu kaffaratu yamin kaffarata kaffara rantsuwa ce wa fi sahihi anhu annahu qala ya tabbata cikin sahih muslim daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaffaratu nadri kaffaratu yamin kaffarar bakance ita ce kaffarar rantsuwa malai na mana magana akan bakanci da wanda yake mai kyau wato wanda idan an yi shi wajibi a cika da wanda kuma bai halatta a cika ba wato ya kasa mana shi gida biyu akwai kaffaratu akwai nazru ta'a akwai nazru ma'siya akwai bakance na da'a akwai kuma bakance na saban Allah bakance na da'a, mutum ya yi bakancen zai yi sallah, ko zai yi azumi, ko zai je hajji, ko zai yi sadaka, zai yi alheri, zai taimaka masallaci, zai gina makaranta. Wannan duk ayyukan da'a ne. Mutum ya yi alwashi, ya sha alwashi, ya sha dau alkawari zai yi. Wannan shi ake kira nazuru fa'a, bakance ne na da'a. To shi ma iri biyu ne. Akwai an-nazrul mutlaq, akwai an-nazrul mashrut. Akwai wanda yake ba ya da sharadi, akwai kuma mai sharadi. Akwai wanda zai ce lillahi alayya an usalli raka'ataini yawm al-khamis. Ko lillahi alayya an ahujja hadha al-'am. Lillahi alayya an atasaddaqa bi 1000 naira. Wato ce nayi wa Allah alkawari zan sallaci raka'a biyu ta nafila gobe alhamis, ko na yi wa Allah alkawari zan yi sadaka da naira 1000, ko zan je hajji wannan shekara, ba tare da ya kafa wa Allah sharadi ba. Shi dai kawai ya daukar wa kansa wani alkawari. Allah na maka alkawarin zan yi maka kaza. To wannan shine ake kira an-nazrul mutlaq. Kaga bai yi wa shi Allah wani sharadi ba. Ba wani sharadi da ya ce Allah in ka yi min kaza ni kuma zan yi maka kaza. A kawai cewa nayi alkawarin zan yi kaza, nayi Allah na maka alkawarin zan yi maka kaza, abin da ya zama da'a ne. To annabi ya ce wanda duk irin wannan bakanci to ya cika. Abin nan da ya ce zai yi to ya wajaba a kansa ya yi, ko kuma ya sa sharadi ya ce Allah in kai min kaza ni kuma zan yi aikin da'a iri kaza. Kamar misali mutum ne yana bayar da lafiya, ce Allah in ka bani lafiya ni kuma zan yi sadaka da 100. To kaga anan ya sa sharadi, in ka bani lafiya zan yi. Saboda haka matsakar yana nan ba shi da lafiya, to fa shi ba abin shi, sai an ba shi lafiya shi ma ya bayar. To wannan kaga da sharadi. Ko matarsa ba ta haihuwa, ta dau cikin ma sai ta yi bari, ce Allah in ka ba matata ciki har ta haihu, to Allah ni kuma zan taimaka zan yi kaza, ko ce zai gina masallaci ko makaranta, ko ce zai je hajji, wani abu dai wanda yake da'a ne ga Allah. To kaga anan ya sa sharadi, Allah in ka yi min kaza ni kuma zan yi abu kaza, kuma abin da ya faɗa din ya zama da'a ne. To shi ba dai wajibi ya cika. Amma dai akwai bambanci tsakanin na farko da na biyu. Na farko dai kawai ya jibga wa kansa wani abin da Allah bai jibga masa ba, ya lazumta wa kansa wani abin da Allah bai lazumta masa ba, ya wajabta wa kansa abin da Allah bai wajabta masa ba, wanda kuma daman shi ne nazar din. Ka dora wa kanka wani nauyin da bai zama wajibi ba, ka ce kaza ya zama wajibi a kaina in har wato ko dai ka sa sharadi ko ba ka sa sharadi ba. Wannan shi ne nazar. To dukansu sun yi alwashin za su yi wani abin da yake da'a ne ga Allah. To shine ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Wanda ya sha alwashin zai yi wa Allah da'a, to fa yayi, ya cika wannan alwashin, ya cika wannan alkawarin, wato ya zama wajibi a kansa ya cika. Wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Wannan shine nazar wato kashi na biyu, wanda mutum zai yi alwashi zai dauka wa kansa alkawari tsakaninsa da Allah, amma alkawarin da ya dauka ba da'a bane saban Allah ne, ba da'a bane saban Allah ne. Shi akwai matasa masu shaye-shaye, shi idan har Allah ya bashi kudi, Allah har in ka sa kungilan nan ta fito, to in jagaliyar nan zan taimaka musu dan wani abu, za su dan shashsha su ma su shaka. To kaga anan ba nazar ne na ta'a ba, ya ce in Allah ya bashi kaza zai yi abu kaza, amma ba ko kuma ya ce zai kai wa kabari, wato zai je gurin wali wanda zai yanka masa wato wani abin yanka, ko zai kai kudi makabarta, ko wani abu irin wannan. Kaga wannan ba da'a ce ga Allah ba. To wanda duk yayi alwashin abinda ba da'a ne ga Allah ba, ya ce zai yi wa Allah, to kada ya kuskure ya cika wannan alwashin. To ba ka ce daban abu ne da tsatse, ba wai sabon abu ne da kawai a musulunci ya zo ba, daman can akwai shi.
suna cire kissar Maryam a kissar mahaifiyarta ma inni nazartu lirrahmani ba Maryam din ba mahaifiyarta wa qalat imra'atu imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka samiu du'a kaga inni nazartu laka ma fi batni muharraran ya ubangiji na maka alwashin abinda yake cikin ciki na in yan tashi saboda kai wato abinda yake cikin nan nawa kawai in aje shi ya taimaka hidima tana da san ko namiji za a samu sai kuma aka samu aka si abin ka san abinda take zato falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sabbaytuha maryam وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن لدهك ألا يكربيت أهكا قمي ألبركتشيت تكاقا أشيدا من شان أقوي إتما قما ألا تعالى يا أمال تشيت وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إتما تيت ألا يشيد إتا idan ta ga wani to ce inni nazartu lirrahmani sawman nayi wa Allah mai rahama alkawarin ba zan yi magana da kowa ba shine ma'anar sawma din al-imsaku anil kalam bazan tattauna da kowa ba to kaga anan Allah ta'ala ya abbaci an-nazr ga mutanen da suka gabata tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka musulunci yazo ana yin wannan bakacin har Allah ta'ala yake cewa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa inna Allah ya'lam wa ma lil zalimina min ansar fa ma anfaqtum min nafaqatin do abinda kuka ciyar aw nazartum min nadrin ko kuka yi bakancin sa fa inna Allah ya'lam Allah da man ya san shi kaga yace ko kuka yi bakancin sa Allah ya ce yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira suna cika alkawarin da suka yi bakancin da suka yi thumma liyaqdu tafathahum waliyufu nuzurahum waliyatawafu bilbaytil atiq kaga duk dai ubangiji yana ambaton alnazru annazru shi akwai shi dama illa iyaka musulunci da yazo ya masa kaida idan da'a ce kai wa Allah alkawari to ka cika idan kuma ba da'a bane kai alkawarin abinda ba mai kyau ba to kaka sake ka cika wannan alkawari naka yace wa qala sallallahu alaihi wasallam kaffaratu an-nadri kaffaratu yamin to mutumin da yayi bakanci sai kuma ya kasa cikawa ko ya ga ba zai iya cikawa ba ko ya dauko wa kansa dala ba gambo yace zai yi kuma sai ya ga ba zai iya yi ba ce Allah in ka bani lafiya duk dukiyar da na mallaka Allah zan dunkule in bayar sadaka to kuma gashi yana da maduɗiyar dukiya ba ƴar kadan bace dukiya ce mai yawa ya mallaki miliyoyi da kamfanoni da filaye a Abuja da ina ne kuma gashi ya faɗa ya ce Allah in ka bani lafiya ka san mara lafiya lokacin da yake cikin rashin lafiya ko me zai iya barwa ya samu lafiya musamman ya kwana ya jima sai an kwantar an tayar to ko menene da za a ce kawo abu kaza din ka samu lafiya to zai bayar ya samu lafiyar in yaso in ya samu lafiyar ya sake yin kuma gwagwarmayar tarawa to sai irin wannan alwashin Allah di dai wannan cutar take cinyewa in ka bani lafiya Allah dukiyar da nake da ita ni kuma zan bare ta fi sabilillah kawai sai ya samu lafiya kuma to ya samu ya miƙe ya je inda ya dade bai je ba aka zauna da shi aka fita da shi aka dawo da shi ce to malam kai alkawari fa ko alhaji kai alkawari fa dan malam ba zai tara wannan dukiyar ba alhaji kai alkawari ba kai alkawari to ya duba ya ga kai yanzu duk ya bata dukiyar da ya dawo kuma ba shi da komai ka san dan adam to me ya mafita a nan a kwace da karfi ko ko a ban mishi dai ko ko akwai mafita to shi ne malamai suka ce in yayi haka wasu malamai suka ce sai ba da sulusi akwai wanda suka ce ba da sulusi wasu kuma suka ce a ya bada abin da yake dukiya ce amma banda wato tsabar kudi banda filayensa da gidaje abin da dai zakka bata waje ba akan sa in ba kadara ba kasuwancinsa ake ba sau yana da gidajensa da ake zama ko abin nan shi su ya rike abinda kuma dole ya fidda min zakka su wannan sai bayar so suka ce a sai kafara ta rantsuwa wanda ya fi komai sauki kafara rantsuwa ko dai siyamu salasati ayyamin ko kuma it'amu asharati masakin ko kuma kiswatuhu wanda kuma zai iya waɗannan ba sai ya yanta abin nan sai abin nan famallan yajid fa siyamu salasati ayyam zalika kafaratu aibadikum idha halaftum فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم تكاغا أي وجد يا فتى أبو بوالي ما سوكي فكفارته إطعام عشرة مساكين يتيد مسكيني قوما ومتوان ديما اللي كمليو يكا تيد مسكيني قوما سيشتوني دزا ما ينالي باقو ما ينالي ما زي شما من أوسط ما تطعمون أهليكم daga mafi tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku auki suwatuhum ko a kawo miskinai goma ya yanka musu yadi din su yi sutura ba sai babbar riga ba au tahriru raqaba ko in akwai baiwa a gidan ko bawa ya yanta shi wanda kuma ya rasa waɗannan to sai ya yi azumin kwana uku aka azumin kwana uku sai wanda ba zai iya yin wannan ba kai tsaye azumin kwana uku ka sai yawanci aka yi rantsuwa sai a ce kai azumin kwana uku a'a azumin kwana uku sai in ba za ka yi ɗaya daga cikin waɗannan ba da Allah ya ce fa kaffaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba waɗannan abubuwa uku kana da zabi ciyarwa tufatarwa ɗan tabaiwa ko bawa wannan ukun kana da zabi ko wanne ka yi ko wannan ko wannan ko wannan sai ce fa man lam yajid to kaga ashe sai ka rasa waɗannan duka ne sai ka gangaro fa siyamu salasati ayyam amma galibi wasu sai ka je a yi rantsuwa ka yi azumin kwana uku a'a kana da kuɗi fitar ka ciyar ko ka tufatar ko ka yanta baiwa ko bawa to kaga wannan shine abinda wasu suka ce yayi kaga wannan yana da sauki to shine kaffaratu nadri kaffaratu yamin wanda yayi ba kanci ya kasa cikawa ko ya ga ba zai iya cikawa ba to sai ya kafara rantsuwa wanda zai iya cikawar amma kuma ya masa girma ba zai iya daurewa ba kamar yanda mai kudin nan zai iya hakura akwai kuma wanda baya da zai yi mutum da zai ce Allah in kawo lafiya zan je hajji kuma ba shi da komai kaga ba magana da cika wannan alƙawarin tunda ya ce in kawo lafiya kuma an bashi kuma ba kudin zuwa hajji kaga ba kuma magana ya to irin wannan sai ya ce kaffaratu yamin to wasu kuma sun sanya wannan hadisi a babin nazrul ma'siya tuman dai alkawarin zai yi ya sha alwashin zai abin da yake saban Allah ne to shi aka gaya masa abin da zaka yi saban Allah ne yayi wa Allah alkawarin zai yi abu sai bai san bid'a ba ce sai aka gaya masa abin da fa bid'a ne bai da asali a addini to kaga anan sai ya ce to yayi kafara ta rantsuwa wasu anan suka sa hadisin duk da cewa akwai magana ta malamai shine malai yace fa idza kana nadru ta'atan lillahi wa rasuli idan ba kancin ya zama da'a ce ga Allah da manzansa mislu an yanzira salatan aw sawman aw hajjan aw sadaqatan aw nahwa zalika fa hadha alayhi an yafiya bihi misalin yayi ba kancin zai yi sallah ko azumi ko haji ko sadaka to wannan wajibi ya cika wannan ba kancin shir alamar tambaya din wajibi ya cika wannan bakancin wato mutum da yayi bakancin zai yi in ya samu lafiya zai yi azumi sai kuma Allah ya karbi ransa bai yi ba to shine wannan hadisin da yazo a cikin sahihai man mata wa alaihi sawm ko siyam sama anhu waliyo wanda ya mutu da azumi akan shi to makusancin sa sai yayi masa a madadin sa to wasu ruwayoyi sun zo suke nuna wa alaihi sawm nazar wato azumin da yake kansa ko wanda ya dau alwashin sa to wannan wajibi a yi masa wato wanda yake makusancin sa dan sa ko kanin sa ko wani wanda yake zai jibinci al'amarin sa bayan sa to sai yayi a madadin sa shi yasa shi wannan hadisi man mata wa alaihi sawm ruwayoyi sun fassara da cewa azumin ba kance ne ba azumin farilla ba zaka ga wasu sun mutu kuma ƴan uwansu suna tambaya ko mace ce ta sha azumi saboda ko rashin lafiya ko ciki ko wani abu sai bayan ta mutu sai ga ana tambayar to ya za a rama mata ko ba za a rama mata ba wanda duk yake da uzuri Allah ya bashi uzurin ya aje azumi sai kuma ya ajiye sai kuma Allah bai bashi aran lokacin da zai rama ba to wannan ba a cewa ana bin shi har lahira Allah ya tashi shi ya ce ya baka rama ba ai da man Allah ya cewa fa'iddatun min ayyamin ukhra ramuwar za ta kasance a wasu kwanakin daban to Allah bai ara masa wannan kwanakin ba to kaga Allah ba zai tambaye shi akan abin da bai bashi ba la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha shi ba a bashi waɗannan kwanakin ba saboda haka shi ba shi da wani laifi ba shi da wani abin da za a caje shi da shi mara lafiya ne ya ajiye azumi saboda rashin lafiya Allah ya karɓi ransa a cikin wannan rashin lafiya bai ma tashi ba ko yayi rabi bai garasa ba ya kamu da rashin lafiya Allah da mai ya ce ya ajiye ko yayi tafiya ya ajiye azumi saboda yanayin tafiya a cikin wannan abin rugunzumin tafiyar ya rasu shi ma ba a cewa sai an biya masa amma mutumin da ya sha alwashi zan yi kaza sai bai yi ba to shine sama anhu waliyuhu sai a biya mishi bashi ya ci don haka bashin Allah fadainullahi ahqqu bil wafa bashin Allah shi yafi cancanta a biya to wanda duk yayi ba kancin zai yi sallah ko azumi ko haji ko sadaka aw nahwa zalika ko wani abu mai kama da haka wato wanda yake da'a ne ga Allah fa hadha alayhi an yafi bihi wannan wajibi ne akan sa ya cika wa in kana tadru ma'siyatan in kuma ba kancan da yayi saban Allah ne yayi ba kancan abin da yake kafirci ne ko saban Allah wanda bai kai kafirci ba mislu an yanzira lil asnam ko yace yayi ba kance ga gumaka kan nuzurul lati bil hind kamar irin wanda arnan India suke yi cewa gumakan su da abubuwan bautar su ba kance su kai musu kayayyaki wa mislu ma kana al mushrikuuna yanziruna li alihatihim kamar irin wanda mushrikai su ma suka rkayi ga gumakan su mislu lati allati kanat bi taif kamar lata wacce take daifa wal uzza da gunkin uzza allati kanat bi arafa qariban min makkah to wanda yake arafa kusa da makkah wa manata thalithatu al ukhra da manata wacce ta cikon ta uku allati kanat li ahli al madina da mushrikan madina su kuma suke bautawa malai cewa hadhihi al bada'in al thalas hiya bada'in ard al hijaz wadannan manyan garu sune manyan garuruwan kasar hijaz kanu yanzuruna laha al nuzur wa yata'abbaduna laha mushrikai didda sukan kaima wadannan gumaka kayan da suka yi musu alwashi da shi akan kai musu a kayan alwashi dabbobi ne ko a kai musu a kayan amfanin gona wanda za a je a jibge a wannan a gaban wannan gunki karshe waɗanda suke sadana masu kula da gumakan su suke awan gaba da shi galibi abin da yake faruwa kenan tunan san gunki dai wani sassake ne ko wani tabo ne da aka gina ko wani dutse ne da aka rarake aje an aje masa abin nan damin gero ko dawa damin hatsi ko an aje masa dabbobi shanu ko raguma an ce gashi nashi ne to kuma dama akwai waɗanda su kuma su ne masu kula da shi kuma su za su iya morar wannan abin saboda ka sai awan gaba da shi kai dai wai ai ka bashi don haka ka riga ka cika alkawari to haka ma a kaburbura da ake yi su ma dai akwai waɗanda su ma a nan suke kodayaushe cin su nan shan su nan wannan shine arzikin su shine sana'ar su shine kamfanin da suka bude iya matsayin da aka bawa waliyin da kake kula da shi iya abinda zaka samu riba ka zaka samu idan an fi yadda da shi wannan wali da aka koya fi jama'a kaga zaka fi samu abin hasafi in kuma naka ba shi da customers yawa kaga ba zaka samu sosai ba to kaga dole ka tallata waliyin tun baka tallata shi ba kaga kai zaka cutu to a irin haka sai aje ai takaiwa su kuma suna awan gaba da shi suna tara a gidajen su tunda shi dai wannan an san baya amfanuwa da wani abu na duniya, da wata alakar sa ta duniya ta ci da sha da amfana da abin duniya ta kare da zarar aka ce ya rasu shi kenan. Saboda waɗannan ƴan duniya su za su kwashe, kuma wawaye basu gane haka ba, su dai a gurinsu sun kawo ma wannan waliyi. Su kuma ana ɗaukan waɗannan kamar yaran waliyin ne, shi ya aje su, su suke kula masa da abubuwan da ake tara masa. To duk suna yi ne ba sai su ce ba bauta musu muke ba, amma muna yi ne don mu ƙara samun yardarsu, kuma su kuma su ƙara kusanta mu da Allah. Kamar yadda mushrikan Makka suke faɗa, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, ba ma bauta musu sai don su ƙara matsar da mu kusa da Allah sosai. Saboda haka mun yarda akwai Allah, mun yarda shi ne mai yi, mai wanda yake bayarwa ya hana, shi ne mai ba da lafiya, shi ne mai hana lafiya, shi ne mai ba da arziki, shi ne mai hanawa, duk mun yarda. Amma dai muna ganin matsayinsa ya fi ƙarfin mu, doshe shi kai tsaye gaba gadi. Ya kamata mu dan rara gefe mu biyo ta hannun wasu wanda suke kusa da shi, su kuma idan muka yi musu, su kuma sai su, saboda su kuma sai ya yi mana. To haka aka mai da Allah kamar wani wanda yake wani azzalimin shugaba wanda yake rike haƙƙin jama'a baya basu, sai an fita kan wani wanda ya yarda da shi, da Ubangiji sha'aninsa ba haka yake ba. Shi ya yi mu, shi ne kuma rabbul alamina. Ai, ma'anar rabbu shi ne wanda yake tarbiyar duniyar duka, halicce su, ya ba su lafiya, ya ba su rai, ya ba su ci, ya ba su sha, su suna ƙanana har su girma. Wannan shi ne ma'anar rububiyya ɗin. Ubangiji shi yake wannan, duk wani halitta da ya yi, to shi yake tarbiyar wannan halitta. Don haka babu wani wanda zai shiga tsakaninsa da halittunsa, ce ga Allah ya halitta amma kuma ya hana su ci da sha, sai an bi ta hannun wani sannan a samu. Kamar yadda ake gani tare da azzaliman shugabanni, ba za a samu haƙƙi daga wajensu ba sai an bi ta hannun wani wanda suka yarda da shi, to kuma saboda fuskarsa sai a yi muku. In ba ku da wani wanda za ku kama ƙafa da shi, shikenan haka za ku ta zama, haƙƙin naku ba zai fito ba. Kaga ko a rayuwarmu ta yau da gobe irin waɗannan ana ganin su azzaliman shugabanni ne, a ce ga wani abu haƙƙin ku ne a yi muku, amma ba za a yi muku ba sai in kuna da wani kusa da shi. In ba ku da kowa haka za ku ta zama, sai za ka ga ko da wato garuruwa ne wanda ba su da kowa a gaban shugaban da Allah ya bashi mulki, sai ga su ba a yi musu komai. Ko ƴan kwalbatin nan sai gaba ba magana wuta, ba magana ruwa, ba magana asibiti, ba magana makaranta, saboda su ba su da kowa a can sama. Wanda kuma suke da kowa a can sama din kuma ya dan damu da su, dan din ba ana iya samun matsala, sai ka ga ya zama dan tsako, samu ka kidangi. Sai ga shi kuma shi kada yake fantamawarsa, in an bashi daga shi sai ƴaƴansa, sai babarsa da babansa. To kaga nan ma matsala ce. To duk waɗannan a rayuwa ta yau da gobe muna ganin ba su ne masu zalunci ne a cikin al'umma. To kuma a ce irin wannan sifa ita za a ba Ubangiji, wanda aƙida ta musulmi dukkan wata nakasa, duk wani abin da kake ganin shi nakasa ne, tawaya ne, ci baya ne, to Ubangiji shi ya fi cancanta, ka tsarkake shi daga wannan tawayan. Kana ganin kyautatawa da ihsani da taimakawa da mura'ati, kana ɗaukan wannan kamala ce, to ya kamata Ubangiji ya fi cancanta da wannan kamala. Duk wani abu kamala, to Ubangiji shi ya fi cancanta da shi, shi ne walillahi masalul a'la. Duk wani abu wanda yake na kamala ne, fallahu ahaqqu bihi wa auladi. To ba za ka so a sifanta maka shugabanka da ka yarda da shi, ka amince da shi, da irin waɗannan sifofin ba, a ce mutum ne da baya yin abin da ya kamata sai an bi ta hannun wasu, ba ka ji daɗi ba. To ya za ka yarda kuma a sifanta Ubangiji da irin wannan sifa, a ce shi ma ba zai yi ba sai idan an yi wasu wane, an bi an su masu wane, sai an ɗan ba su wani abu, su kuma za su, saboda fuskar su, saboda ga yana ganin idan su shi kuma ya yi. To Allah ya fi ƙarfin haka. To mushrikai saboda ba su san Allah ba, su suka riƙa yin wannan. Sai ma na abuduhum, sun yarda cewa abinda suke yin bautan ne, amma sun ce ba haka kawai suke bauta musu ba, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Da shi kuma Ubangiji ba haka yake ba, idan salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idha da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Kawai haka Ubangiji kusa yake, duk wanda ya roke shi zai ansa masa. Amma ujibul muttar idha da'ahu wa yakshifu as-su, wane ne yake ansawa, wanda yake cikin matsuwa ya yaye dukkan wata cuta, wane ne shi? Allah. So Allah Ubangiji Ta'ala ba'a kwatanta da abinda ba'a kwatanta sifofinsa da wani sifa ta mahaluki. ومثل ما ينظر الجهال من المسلمين لعين ماء او بئر من الابار هو ايران ابن جاهلو جاهله cikin musulmi suke yi na alwashi na alkawari ga wani idan wato marmaro na ruwa ko wata rijiya daga cikin rijiyoyi ko qanati ma'i to ma gudanar ruwa aw bagarati ko wani kogo aw hajarin ko wani dutse أو شجرة من الأشجار قوة بشيا لك بشيوي أو قبر من القبور قوة قبري لك تشكين قبر برا وإن كان قبر نبي أو رجل صالح قولا قوة قبر النبي قوة متمنكر أو ينذرون زيتا أو شمعا أو كسوة أو ذهبا أو فضة لبعض هذه الأشياء قوسهم ودن أبو بوا باكن چن مي ونرشيزا لك هورا أشبل بل إند ذا أحسك كقولن kabarin saboda masu ziyara masu kawo hasafi su zo koda cikin dare ne wato zan kasuwar tana aiki 24 hours ba kasautawa ana kunna kendira ko fitulu na acibalbal aw kiswatan ko a kawo kayan tufafin sawa aw zahaban ko a kawo zinare ko aka azurfa ga wadannan abubuwa malai ce fa inna hadha kulluhu nadru ma'siyati la yufa bi duk wanda irin wannan bakashin to bakance ne nan saban Allah ba a cika shi ba a cika wannan alkawarin lakin min alulama man yaqulu ala sahibihi kaffaratu yamin sai da cikin malamai akwai wanda yake cewa wanda ya irin wannan daga baya ya san cewa saban Allah zai yi to sai ya kafara ta rantsuwa limara wa ahlus sunani saboda abinda malaman a kitabus sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Salama ne an Aisha radiyallahu anha la nazara fi ma'siyatin ce babu wato bakanci wajen saban Allah wa kaffaratuhu kaffaratu yamin kaffaratu kaffaratu rantsuwa ce wannan hadisi hadisi ne wanda bai inganta ba yana da rauni a cikin salsalarsa sannan akwai inkifai a Abu Salama bai ji wannan hadisi daga Aisha ba kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna hadisin ba na Abu Salama bane an Aisha Zuhri yayi irsalin sa afwan Zuhri bai ji shi daga Abu Salama ba Zuhri ba daga Abu Salama ya ji shi ba Abu Salama ya ji shi daga Aisha amma Zuhri wanda shi ruwaito hadisin daga Abu Salama bai ji shi daga Abu Salama ba ya ji shi ne daga Sulaiman ibn Arqam. Sulaiman ibn Arqam kuma yana da rauni sosai, shine malama hadisi suke kira matruk, saboda haka hadisin bai inganta ba. Akwai dogon bayani da muka yi a cikin littafin, haka wannan hadisi bai inganta ba, shi yasa malamai suka yi sabani wajen mutumin da ya ba kancin saban Allah, shin kawai ya fasa ko ko sai yayi kafara ta rantsuwa? In yayi bakance wanda yake ba saban Allah bane kuma ya kasa cikawa, to wannan shine suka dauki wancan hadisi na Uqba ibn Azir. Hadisin farko da muka karanta hadisi ne wanda ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Uqba ibn Azir shi wanda ya tabbata, amma ko kula shi ba a ce bakance na saban Allah ba, shi kawai dai an ce an-nazru kaffaratu an-nazru kaffaratu yamin, amma wannan sai aka yi magana ta saban Allah a ciki. To shi ma a matsayin rantsuwa yake, saboda haka mutum zai yi kafara ce ta rantsuwa ko ba a matsayin rantsuwa yake ba? Wasu malamai suka ce a matsayin rantsuwa yake saboda wannan hadisin na Zuhri daga Abu Salama daga Aisha, sai da suka tabbatar da hadisin sai suka dauki hukuncin da hadisin ya kunsa cewa wanda yayi wannan kafaratu kafaratu yami sai ya kafara rantsuwa. Wasu malaman kuma da basu inganta wannan hadisin ba sai suka ce a'a, in yayi kafin yayi bakanci da saban Allah to kawai kai ya cika, ba magana yayi kafara ta rantsuwa, kawai kai ya cika. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a tsaye yana jin huduba a rana yake zama, Annabi ce wannan fa ce ai yayi alkawarin a tsaye zai ji huduban nan ta, kamar Annabi ce ko ce ya zauna ya saurara da wanda yayi bakaccen shi kuma zai azumi ba zai zauna ba ba zai yi magana da kowa ba wai shi Isra'a abin Abu Isra'il nabi ya ce a gaya masa ya zauna ya yi magana da mutane ya shiga inuwa ya kuma ci gaba da azumin sa to kaga wannan abubuwan da yayi alƙawarin zai yi na tsayuwa ba zama na shiga rana ba shiga inuwa na yin gumba za a ce kowa komai ba ja baki ya tsuke ba zai yi kowa magana ba don annabi ya ce duk ya bar waɗannan abubuwan kai ya yi su amma bai ce ya yi kafarar rantsuwa ba to da a ce akwai kafarar rantsuwa a kansa ya ce to kar ka yi su ka je ka yi kafarar rantsuwa da wanda ya zo ce mahaifinsa ya yi bakance a ƙasa zai tafi hajji ba zai hau abin hawa ba shi ka gaya masa ya je hajji amma ya hau abin hawansa ba a ce ya yi kafara ba to wannan ta sa wasu malamai suka ce in dai abin saban Allah ne sai dai kawai a fasa ba maganar kawai a ce kuma sai ya kai kafara amma in abin da'a ce zai wa Ubangiji sai kuma ya zama na kawai ya ci ya ga ba za ta yi ba ko ba zai iya ba ko ba za ta yi ba to wannan shine zai kafara rantsuwa shauraka hadisin Uqba da muka fara karantawa yana magana ne akan bakance wanda yake fi ta'atillah wanda za a yi shi cikin sa'ar Ubangiji shine ake yi wa kafarar rantsuwa idan an kasa cika shi shi kuma wannan bakance wanda yake na ma'asiya shi ba maganar a sake a yi kafarar rantsuwa kuma hadisin da aka ambata na cikin sunan wannan bai inganta ba a gurin wasu da dama daga cikin malamai shi yasa nan malam yayi mana ishara zuwa ga wannan sabanin sai ya ce lakin minal ulama'i daga cikin malamai man yaqulu akwai wanda yake cewa ala sahibi kafaratu yamin kaga ashe ba duka malamai ne suke fadar haka ba akwai wanda su ba haka suke fada ba kuma maganar su tana da karfi sosai malai ce wa idza surifa mun karanta ko wa idza surifa min zalika almanzuri shay'un fi qurbatin min qurba min alqurbat almashru'at kana hasana wato idan mutun yayi bakancan zai dauki abin yanka misali zai dau saniya ya kai kabarin annabi wani ko wali wani saboda ya samu wata biyan bukatarsa bai riga yayi ba sai aka fadakar da shi aka yi masa wa'azi aka sanar da shi ya samu ilimin cewa wannan abin da zai yi saban Allah ne to sai ce to tunda haka ne wannan saniyar yanzu a kawo ta masallacin Modibo kofar kaura a yanka a lalaba kuwa kaga ya canza daga a kai ta makabarta wasu su cinye yanzu ya ce a kata a yi sadaka da ita fi sabilillahi ga musulmi to malamai suka ce wannan ba damuwa haka yayi wato abin da yayi alkawari zai amfani da dukiyarsa amma a saban Allah sai aka gaya masa to sai ya juyar da abin sai ya koma ga da'a shine wa idza surifa min zalika almanzuri shay'un fi qurbatin min alqurbat almashru'a idan aka juyar da wannan abin da aka yi alkawari da shi aka alkawarin sa aka juyar da shi zuwa ga wani abin da yake da'a ce kusanci ne daga cikin abin da yake kusanci ne da aka shar'anta kana hasanan to wanda yayi kyau mislu an yasrifa ad-duhna ila tanwir buyutillah ya alkawarin zai samu mai da za a kunna a cibalbal ko fitulu a makabarta sai a ce to a yanzu tunda dai an gane cewa ba a wannan sai ce to a je a kai masallaci to wanda yayi kyau wa yasrifa al-mala wal kiswata ila man yastahiqu min al-muslimina ko kuma dukiya ce da kayayyakin sawa ya alkawarin zai tafi kai makabarta sai aka gaya masa ai ba a yin bakace zuwa kabari sai ya ce to shikenan a je a raba musulmi a raba duk wanda ya cancanta a bawa cikin mabukata min ali baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'iril mu'minina cikin ali baiti rasulillahi ko kuma sauran musulmi wa fi sa'iril masalih allati amara Allah biha wa rasuluhu da sauran dukkan wata maslaha da Allah ya umarni da ita da manzansa to wannan yayi kyau wato a shikenan mutun zai iya yin bakanci idan ya fahimci ba daidai bane ya juya shi ya mai da shi da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhal to kamar mutun da ya bakancin zai je wata makabarta ya yi sallah a ciki kabarin daidai kabarin wanda ya sallah a ciki raka'a biyu saboda wata bukatar sa da yake fatan tabiya da tabiya aka nuna masa ai bai halatta ba to sai zo masallaci ya wannan raka'a biyu din kaga ya canza ta daga saban Allah ta dawo da'a ga Allah wa idza taqada ba'd al-juhal أن بعض هذه النذور المحرمة قد قضت حاجته بجلب المنفعة من المال والعافية ونحو ذلك أو بدفع المضرة من العدو ونحوه فقد غلط في ذلك. قال يا شيخ إذا وان جاهلي يجزى تنشيوا ويقدر تشيوا وانا أبو لك تشيوا وانا باك شند يكي وانا أك حرمتا زي بيا مسا بكاتا وشيني زي بيا مسا بكاتا تهنير يجاو مسا وانا أبو مي أمفاني كبر دوكيا كولاديا كوما كمان شموانا أو دفع مضرة كو يجي مسا وتتوتا من العدو ونحوه هنا مكيانسا كوما كمان شموانا فقال غلط في ذلك سوانا عيبا بانكوس كولي واتو متمن دزي ذا تشيوا با كنشنن دزي نا حرام shine zai sa samu biyan bukata yayi ba kance zai kai ma wani wali wani a kabarin sa zai kai masa shanu ko raguna ko zai kai kudi ko wani abu sai kuma ya samu biyan bukatar sa to in ya kullace cewa wannan ba kancin shi yasa ya samu biyan bukatar sa wannan ba karamin kuskure ba fa qad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu naha anil nazri domin ya tabbata ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin bakancan ba kata kata wato Annabi ya hana ma ka tsirin wan irin wannan bakancan ko ba wani iri ne da na da'an da wanda ba na da'an ba wato Annabi ya ce kada mutun ya tsirin sa kace ya Allah in ka bani kaza zan yi ma kaza Annabi ya ce innahu la ya'ti bi khairin irin wannan baya zuwa da wani alheri wasu malai suka ce ba wannan ba usbabi ai la yati bi sababi khair ba alheri ne zai sa ai wannan ba wato tsabar ruwa ce zaka sa mutun yayi wannan dan me ba zai yi wa Allah ba sai Allah yayi masa dan me ba zai bayar ba sai an bashi eh akwai alamar ruwa kaji ba za ka yi wa Allah wata qurba ba wani abin biyayya sai kai masa sharadi shi ma in ya maka faga ba alheri ne ya sa mutun yake wannan ba ba wani alheri daga zuciyarsa ba san alheri daga zuciyarsa yasa mutum da yake san alheri ba zai shartanta wa Allah wani sharadi ba Allah in kai min kaza zan kai kudi na zan ba wani zan taimaka ba wani zan gina kaza zan yi kaza mutum da zai sa wannan sharadin to ba alheri ne zai sa shi yasa wannan sharadin zukatar sace da yake ganin dukiyar ba za ta yi masa ba dole sai dai ya koma Allah dai zai masa to bara shi kuma yayi wa Allah wani alkawari a yace in Allah ya bani shi ma zai ba wa Allah walbani walbaka walhana da walkememe to shi ne Allah ya ka annabi yake cewa walakinahu yustakhraju bihi min al-bakhil sai dai abin da ake wato wani abu ta hanyar sa daga mutumin da yake ruwa wato ta hanyar bakanci akan kwato da wata dukiya ta marowaci haka kawai ba zai fitar da dukiyar sa bai bayar saboda ruwa amma ta hanyar bakanci sai ya fitar ashe kaga shi karan kansa yin bakancin a karan farko ba wani abu ne da ake so amma in mutum yayi to ya zama wajibi ya cika wato mutum a karan farko zuwa ana saman lafiya kada ya rika yin bakanci Allah ni in kai min kaza zan yi kaza a yau sai wanda baka ruhi to sai ya riga yayi to nan ya zama wajibi ya lazumtawa kansa abin ya kuma zama wajibi a kansa shine ma'anar yufuna bin nazri in sun yi bakance suna cikawa yaban da Allah ya musu ba yabo bai ya musu saboda suna wato tsirarin bakanci a ya musu yabo ne da cewa suna cikawa akwai bambanci tsakanin ka dauka ka cika da kuma tun farko ka dora kanka haka Allah ya yabe su ne da cika bakanci ba da fara bakanci kirkirar bakanci a farko a karan farko ba mala yace fa'adda nadara makruhan annabi sallallahu alaihi wasallam ya listafa ya lissafa yin wannan bakanci a matsayin makaruhi wa in kana alwafa'u bihi wajiban duk da cewa cika shi wajibi ne in kana almanzuru ta'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam inda har abin da zai wannan bakancin da shi da'a ne ga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan hadisi za mu ƙara bayani akan sa darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا يجي أيام بياني أنا قوت تمشي أجرين يارا وتؤلم وجه أكت أنت نيكم إنا سنت أما إنا جن صوران كأمبرتا تشغى wani hali ko ta shiga hali ne yace kuma kar aureta yasa kar aurenta yasa ɗan uwana su matsa mata to bai fadi mai tambayar ba anan matsalar sa kawai ya fada na farko dai ya yarda cewa auren nata ai ba haramun bane matukar dai a mace ce musulma kuma wace aka yarda da halayenta da ɗabi'unta bai zai aureta ba abinda zai hana a aure ta in kaga zaka iya ka aura in ba zaka iya baka bari ba wani wanda zai matsa maka kuma cewa in baka aure ta ba ta shiga wani hali wannan ba tilas bane ba yadda ka ganta kai kana santa wani ma zai ganta yaje yana santa saboda haka kakkai mata fata da cewa za ta shiga wani hali in baka aure ta ba haka bane in kaga zaka aure ta ka aure ta matukar dai ba kana ganin akwai wasu dabi'u tare da ita wanda basu dace da macen da ya kamata musulmi ya aura ba wanda kuma wata magana ce daban na yadda da cewa salatul ibrahimiyya shine mafificin salati to amma me yake laifin ita salatul fatihi to wannan ina ga da ya bi karatuttukan mu na baya duk ba zai wannan tambayar ba tafsirin suratu yunus nayi dogon magana akan wannan haka yana da kyau je ne mu tafsirin ya dai mu tafsirin suratu yunus na Maiduguri nayi magana dogo akan abin da ya shafi salatul fatih da matsalar da take tattare da ita mun yi bayani ko ba komai ba a ce maka ga wani an saukar masa da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya isa ya sa ka kyamaci abu ko ba wani abu a ce maka wannan ba tsaruwa ko larabci ba kaddara ta fi kowace ma salati iya tsaruwa ta fuskar larabci kaddara haka wanda ba haka bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya tsara larabci to kaddara ma ita din ma ta tsaru ba magana to amma a zo a ce maka saukar da ita aka yi a cikin takadda ta haske ga wani mutum bayan wafatar annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wajen shekara 2 kuma ka rungumi wannan abin kana yi kaga akwai hatsari akwai karan tsaye ga khatmun nubuwa da Allah ya ce ba kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi ya ce babu wani annabi bayan sa annabi kuma shine wanda Allah yake aikowa malaika yake aiko masa malaika ya kawo masa wani abu na karantarwa na ilmantarwa to haka kuma aka shi ta faru ga shi wannan sayyidul bakari sannan bayan wannan gabatun wani ma dudun lada wanda ba wani ma salati da aka taba fada aka ce yana da wannan ladan ce ya fi karanta ko yana daidai da karanta Qur'ani sau 6000 to ko da yana daidai da karanta Qur'ani sau 1 laifi ne wannan domin babu wata magana da take ta Allah to a ce ga wata magana wani ya zo da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ta fita Allah din ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sau goma ba sau ɗari ba ba sau dubu ba 6000 kaga wannan ba bai dace ba sannan waɗanda suke da alhakin ita wannan salati suka ce kuma in baka yarda da haka ba ko ka karanta banza ba za ka samu lada ba suka sa sharadin ka samu lada sai ka yarda da wannan kaga ka ce kai zaka zo ka karanta amma baka yarda da wancan ba to su masu abin sun ce in kai haka kai aikin banza to dan me din me zafi haka ga na annabi kai yanzu kace na annabi yafi kai da yafi to me dan adam yake nema a yanzu wani abu ne na duniya aka ce ga wannan yafi wannan kuma ko wannan din da yafi kana da iko akan sa ba da ra'ayi ka yarda ka atastabduluna allazi huwa adna billazi huwa khair ga wanda ka san yafi kuma ka nemi a canza maka ka dauki salo irin na bani isra'il
Allah ya ba su abinci daga sama almanu was salwa amma suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana bima tunbit al-ard min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha kuna cin tsuntsaye kuma ku ce wai ku yanzu aka muku albasa darasi na bakwai tafsirin surat yunus na shekarar 2007 wannan bayanin da nayi shine har ta sa wani malami yake cewa na zagi manzo na zagi dariqa ko na zagi shehu tijani zagin da ba a taba yi masa ba tun kafo izala shekara 30 ne abinci 30 na masa zagin da ba a taba yi masa ba ba ko suna ko sunan sa ban fada ba amma ce wai na zagi shi me ingace hadisin da manzo Allah ce yana tausayawa saurayin da bai aure ba ya balaga har ya mutu ban san ingancin wannan hadisin ba menene hukuncin inshora lafiya ko ta rasuwa ne to ta rayuwa ita ce ne ta mutuwa ta rayuwa duk daidai ne a musulunci bata halatta ba wanda shine maganar jumhurin malamai na mazhabobin duka ma a wannan zamani wanda ƴan mutane kadan kamar irin su Ahmad Zarqa da su kare da suka Mustafa Ahmad Zarqa su kare da suka saba amma malamai abinda suka tafi akan shora ta rayuwa ko ta lafiya ko ta abin nan baya daga cikin tsarin musulunci tsari ne na turai ba na musulunci bane saboda haka a mutun da zabin kansa da radin kansa ba zai shiga wannan ba sai dai in wani abu ne da aka masa tilas ba da sarran sa ba to kuma wani abu ne da yafi karfin sa ba yadda zai amma har kawai ya zaba wa kansa haka bai halatta ba wanda yace ya mallaki wurin kasuwanci kuma yana son ya fara kasuwancin to wai shin ya iya sa ayi masa karatun alqur'ani wato soka alqur'ani kafin ya fara kasuwancin wannan ba sunna bace ba aiki bane na manzo Allah ko na magabata na kwarai sahabbai tabi'ai ba kuma wata fatawa ta a'immatul huda da suka ce ai haka saboda haka wannan bid'a ce in kana son ka samu albarka a cikin kasuwancin ka zama mai gaskiya shine kawai fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bai'ihim haka annabi ce kai gaskiya ka bayyana abin da yake gaskiya ne a lokacin da ake ciniki shikenan sai Allah ya ba sa maka albarka amma duk wani karance da zaka yi in baka yi gaskiya ba wanda ba abin da zai sa cinikin da kai albarka ko ka samu abin to Allah zai ce albarkar abin gashi dai kana da shi ka tara amma baka ji daɗin rayuwa da shi ba ana ganin ka tara dukiyar wanda yake ba ta kyakkyawar hanya ka same ta ba na nesa ko wanda yake daga waje yana kamar jin daɗi kake kai kuma ta ciki na ciki kai ka san azabar da kake ciki to kuma dole cire albarka ne ya ce cire albarka ba wanda ne sai ka rasa kudin ba zaka iya samun kudin amma baka jira dinsu ba Allah ya jarrabaka ko da rashin lafiya ko da wasu ƴaƴa marasa tarbiya wanda kullun suke fatan ka gangara idan an wannan yana tambaya idan an zo da an taho da gawar mamaci wato mamaci ya ce mukan ga wasu mutane sun zo kusa da su suna tashi tsaye to wannan sunna ce urko ya tabbata sunna ce daga ba aka shafe ta to da sunna ce an dauko gawa a tashi a shafe ko ta musulmi ko wanda ba ta musulmi ba amma daga baya an yi naskin wannan hukuncin menene haƙƙin da ake yi wa mamaci bayan an rufe shi a cikin kabarinsa kuma kafin a fito daga cikin makabarta shine ayi ma addu'a annabi yana cewa salu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku roka masa Allah ya bashi jajircewa ya iya ansa duk irin tambayoyin da za a yi masa domin yanzu ana tambaye shi sau haka addu'a za a yi masa a riba masa gafara shine haƙƙin da yake kan waɗanda suke masu rai a na mamata mun faɗi wannan a baya a cikin karatun wanda ya ce bai hukuncin karatun alkur'ani ga mamaci don na karanta a cikin littafin riyadus salihin cewa imamu shafi yana cewa yastahabbu an tuqra'u lahu an yuqra'a lahu shay'un min alkur'an don wasu suna fakewa da wannan cewa imamu shafi ahlus sunna ne kuma duk da haka ga abin da ya faɗa. To na farko dai tabbatar da cewa wannan magana Imam Shafi'i ce. Kasancewar Nawawi ya hikaito cewa Imam Shafi'i ya faɗa ba shi yake tabbatar da haka ba. Sautari aka hikaito wa Imam Shafi'i a jingina masa magana bata inganta ba. Kamar da kuka san ana ruwaito hadisi a ce gashi manzo Allah ya ce ko ba haka ba. To haka sauran mutane ma da san akwai tazara mai nisa tsakanin Imam Shafi'i da Nawawi. Da cewa Nawawi ba Shafi'i ne, to amma akwai tazara duk abin da zai jingina Shafi'i dole sai ya zama akwai dalilin tabbatar wannan abin zuwa ga Shafi'i. Musamman in wani abu ne da sunna bata zo da shi ba. Saboda haka kuma inda ma zai tabbata cewa Shafi'in ya faɗa, to ana buƙatar dalili. A fagen dalili da tabbatar da abu a musulunci a ce sunna ne ko mustahabbi ne. Wani abu ne da ya shafi kowa da kowa. Ko Shafi'i ne ya faɗa, kowa ne ya faɗa. In zai ce yustahabbu, don kalmar yustahabbu tana nufin ana so, wa yake so? Allah da manzonsa. Ba wai ni ina so ko kana so ko wani yana so ba, Allah da manzonsa ko shi Shafi'in yana so. A'a, in aka ce abu kaza mustahabbi ne, ay yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu, Allah da manzonsa suna son wannan abu. Kaga ka jingina wa Allah da manzonsa wani abu ko? To dole ka kawo dalili. Ina Allah ya ce ina son ayi haka, ko manzon Allah ya ce yana son ayi haka. In an samu shi kenan, in ba samu ba to kowaye wannan magana za a bar masa ita. Ina shakkar wannan magana ma ta inganta zuwa ga Shafi'i. Wannan kuma su kuma cewa suka yi wai mun ji magana cewa duk wani abin da aka yi ba dan Allah ba, aka yi shi domin wani shirka ne. To wai su ƴan mata ne suna zuwa makarantar Islamiyya saboda suna zuwa makarantar Islamiyya da abokansu tare da samari, wato samari suna raka su. Idan ba waɗannan samarin to ba su je ba. Idan da su za su je to shirka suke yi. Ba shirka kuke yi ba, amma kuna rashin abin nan, kuna rashin kyautawa, ba daga cikin tarbiya. Kina zaki je Islamiyya gurin zaki koyi musulunci, kuma a ce kina alaka da wasu samari, su za su raka ki su dare ki Islamiyya. Ina jin fata dare ce. To yanzu ba magana shirka ake, magana ce dai ta rashin tarbiya, kuma akwai hatsari a ciki. Saboda haka ya kamata a daina wannan, su samarin su daina, su bayan matan su daina, kuma iyaye su sa ido. Yayyanki maza su raka ki in kina da su, in ba ki da su ki shiga cikin rufuka, ki shiga cikin tawaga, wasu na kirki ku tafi. Amma maganar samari su raka ki su dada ki, wani hatsari ne ba ƙarami ba. A jawo hankalin iyaye ne, domin suna abinda dai take nufi, suna hana ƴaƴansu mata aure alhalin suna so. Wannan mun sha magana akan wannan, cewa yarinya da ta isa aure ta samu wanda yake son ta, kuma aka yarda da addininsa da halayyarsa, zai iya rike ta da amana? To wajibin uba ne ya aurar da ita. Duk wani karatu in ba na musulunci ba wanda zai ta nemi aljanna da shi, ta san ta bauta wa Allah da shi, duk wani abu ne na sana'a ce. Duk wani karatu da za ta yi na duniya, za ta zama nas, likita, wane ne, sana'a ce wannan. Ba wani abu ne wanda da shi ake shiga aljanna, rashinsa kuma yasa a shiga wuta. Abin da yake wajibi akan mace shi ne ta san Allah, ta san ya za ta bauta masa, san abin da yake haƙƙin Allah ne a kanta, ta san kuma abin da yake haramun ne ta yi shi, san haƙƙin iyayenta da mijinta da yadda za ta tarbiyyanci iyayenta. Waɗannan abubuwa su ne suke wajibi a kanta. In ta san su, to duk wani abu kuma za ta sani bayan waɗannan, to nafilatul qawli ne, ba za su hana ta yin aure ba. Don haka kada iyaye su riƙa taimaka wa ƴaƴansu wajen halakarsu. Annabi yana cewa wala takunu auna lishaitani ala akhikum, kar ku taimaka wa shaidan ya halakar da ɗan uwanku. To iyaye kar su taimaka wa shaidan wajen halakar da ƴaƴansu, musamman ma ƴaƴansu nuna suna sha'awar aure, sun isa munzalin aure, ga kuma abubuwa masu fitinar su da yawa ana gani. Kullum abubuwan fitina ne suke ta ƙara bayyana, wanda suke jawo lalacewar ƴaƴa. Allah ya ɗora maka alhakinka, tsirar da kanka da ƴaƴanka da iyalanka. Wajibin da aka ɗora maka ba wai ka tsirar da kanka kaɗai ba, har da iyalanka. Ko anfusakum wa ahlikum nara, idan ka ce kai ka tsirar da kanka amma ka ƙyale iyalanka, ko ka yi ma sanadiyar jefa su fa, kana nan baka yi abinda Allah ya ce kai ba, kuma za a caje ka akan wannan. Ya kamata iyaye su lura da wannan. Wannan ta ce, dan Allah ina tambaya, mace ce tana kallo, wato bata yi sallar azahar ba, da la'asar, da magariba, to malam ta tashi za ta yi, sai al'adar ta zo mata. To za ta rama sallar in ta gama, ko kuwa ba za ta rama ba. To wannan ita ce irin matsalolin tambayoyi da yawanci yanzu aka ji ana yi. Mutum ne zai yi laifi, amma ba wai tambayar baya jin girman laifin da ya yi, shi yanzu mafita kawai kai yake so ka gaya masa me zai yi. Sai mutum ne ina neman wata yarinya da aure, sai muka yi kaza, to malam za mu iya aure? Shi yanzu ba magana ya yi laifi yake ba, kawai ka halatta masa za mu yi aure, da ka ce a wannan ai ba zai halatta, to na gode, Allah saka da ne, Allah saka da ne. To shi wannan shi tace matsalarsa, baya tunanin yayi wa Allah laifi. Abinda annabi yake cewa wal tanki ala khati'atik, shi ba shi a sakai ka zubar da hawaye, kai kuka ka shirban akan laifinka, shi ba wannan da ya dame shi. Cikin walwala da raha zai bugo yana gaya maka yayi kaza yayi kaza, to yaya auren su zai yi? Wani malami da aka yi tsitsi ne masa albarka, shike dai Allah tsine ma albarka. To saboda haka ita yanzu nan ta magana kallo ake, ana kallo kallo, ba yi azahar ba, ba yi la'asar ba, sai magariba kuma wai al'ada. To yanzu ta rama, ko ta rama Allah ba zai karba ba. Wannan yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ya ku mutane, ni na bar muku abubuwa guda biyu waɗanda matuƙar kuka yi riƙo da su ba za ku ɓata ba a bayana, littafin Allah da iyalan gidana. A duba Sunan Tirmidhi hadisi na 436. Wannan hadisin yana daga cikin hadisan da al-Imamiyya suke garkuwa da shi wajen soke abinda ahli sunna suke cewa kitabullahi wa sunnati. Mu muna cewa a rike littafi da sunnar manzon Allah, ko sai a rike littafi da ahlul baiti, ba magana a rike sunna. To yana daga cikin abinda suke kawowa wannan, kuma suna hujja da shiyar ilayo a gurin cewa ahlul baiti masumai ne, wato matsayin su ɗaya da alqur'ani, yana alqur'ani yake masumi, su ma masumai ne, shi yasa aka ce a rike su. Sannan yana daga cikin hujjar da suke yi da wannan hadisi cewa ba za ka iya fahimtar addini ba ta hanyar kowa sai ahlul baiti, su kadai ne za su iya fasarar alqur'ani, amma duk wani wanda ba ahlul baiti bane, to bai san alqur'ani ba. Saboda haka Abubakar, Umar, Usman, duk wanda ba san alqur'ani ba, sauran sahabbai da ba ahlul baiti ba, duk ba san alqur'ani ba, in za a san fassara alqur'ani da ma'anarsa sai an koma wajen ahlul baiti. Wannan hadisin yana cikin hadisin da suke hujja da shi, kamar yadda suke hujja da shi kuma a wurin babin imama, cewa annabi ya nuna littafin Allah sai su, saboda haka ashe su ne za su jibinci tafiyar addini gaba daya, a hannunsa take. In aka ce ga wasu sun zama shugabannin musulmi ba su ba, to an yi wa hadisin karan tsaye, an yi wa wasiyar manzo Allah karan tsaye. To wannan duk dai yana cikin hujjojin da abubuwan da suke hujja da shi akan su da wannan hadisi, wanda ahlus sunna akwai riwaya sahihiya a cikin Muslim, riwayar Muslim hadisin Ghadir Khum, kuma ina jin mun taba karanta shi, a ciki akwai riwaya sahihiya, lafazin sahihi yadda yake, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa taraktu fikum kitaballah, na bar muku littafin Allah, fakhudhu bihi, zaka ku rike wannan littafi. Sai ya ce wa itrati ahlu baiti uzakkirukumullahu fi ahli baiti. Wannan ita ce riwaya sahihiya, tana cikin sahih Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na bar muku littafin Allah, ku rike shi. Sai ya ce wa itrati ahlu baiti, dangina kuma su ne iyalan gidana, ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana, ina tunatar da ku Allah haƙƙin iyalan gidana. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan haƙƙin iyalan gidansa. Ahlu baiti kuma matansa sun shiga, kamar yadda muka sha karantawa a nan sura ayat da ta sauka a cikin suratul ahzab tana magana ne akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma yuridu allah liyudhhiba ankum ar-rijs ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna ayat ta faro daga ya risa annabi ila sunnaka ahadin min al-sa'il taqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأطعن الله ورسوله وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن آيوين إذا سكي مغانا أكم ماتا أنه صلى الله عليه وسلم saboda ayoyin sun sauka a siyakin maganar mata annabi su ne suka shiga cikin ahlul bait a cikin waɗannan ayoyi a mataki na farko hadithul kisa kuma sai ya nuna cewa su Fatima da ƴaƴanta da Ali su ma sun shiga ciki duk da ba sa cikin siyakin ayar to haka hadithul kisa ya ƙara faɗaɗa ma'anar ayar ne su kuma suka dau hadithul kisa sai suka tsuke ma'anar ayar to mun sha wannan maganar a baya da dalilai masu faɗi saboda haka ahlul baitihi sallallahu alaihi wasallama ya kunshi har matansa annabi yana tunatarwa al'umma haƙƙin danginsa da ahlul baiti wanda sayyidina abubakar lokacin da yake khalifa yana cewa li an asila qarabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila qarabati wallahi in kyautatawa makusanta dangin manzon Allah shi nafi so sama da in kyautata dangina saboda aiki da wannan wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka magana ce ta wasiyya hadith suna kira hadithu sakalai to yazo da ruwayoyi daban-daban wannan ruwaya da na faɗa ta muslim ita ce sahiha wannan ruwaya da kawo ta cikin tirmizi tana da rauni ruwaya ce da ta biyo ta kan atiya ibnu sa'id al-aufi wanda an sani gurin malaman hadisi suna cewa na farko dai yana da matsala a hifzin sa na biyu kuma rafidi ne ba shi'i ne na uku kuma mudallisi ne wato yana irin abin nan bin nan kwange ko irin hannun abin nan yana yin dungu a ruwaya yakan halarci majalisin Abu Sa'id al-Khudri ya ji tafsiri daga wajen Abu Sa'id al-Khudri sai kuma ya ruwaito wasu abubuwa daga Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi wanda makaryaci ne sai ya masa alkunya da Abu Sa'id sai ya ce Abu Sa'id ya gaya mu mutane kuma suna ganin shi a majalisin Abu Sa'id al-Khudri kaga ne yace Abu Sa'id ya gaya masa ya dauka wancan sahabin alhalin yana nufin wancan makaryacin to yana cikin sanadin wannan ruwaya sannan akwai sanadin Al-Amash an Habib ibn Abi Thabit wanda Al-Amash an Habib ibn Abi Thabit akwai inkifa shi mudallis ne kuma ana ce ruwayoyin duka isnadin su ba wajen tabbata sai ruwayar Muslim saboda haka wannan ruwayar da ya kawo anan wacce take cewa ku rike su su biyu ko kuma ba za su rabu ba sai sun hatta yarda alayhi al-haud wanda basu inganta shi sai Imam Ahmad da wani sa suke rauna da wannan ruwaya duk da ya ruwaito ta amma ya rauna ta a cikin musnad wadanda kuma suka inganta ruwaya suka ce ma'anar ta ana nufin abinda wadannan ahlul baiti suka yi ijma'i akan ta kamar al-qadi Abu Ya'la yana fassara ta da wannan cewa abinda suka yi ijma'i akan sa abinda alqur'ani yazo da shi ahlul bait ba su ijma'i akan saba masa amma ba yana nufin cewa ba wanda zai fahimci alqur'ani da sunna ba sai su babu shakka akwai abubuwan da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam su kowa sanin su suke da kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abinda da suke faruwa a cikin gida kamar abinda ya shafi rayuwar manzo Allah da matansa kaga matansa su za su kowa sanin wannan don haka su za su karantar da al'umma wannan bangaren to akwai malaman da suka fassara abin da wannan wasu kuma suka fassara shi da cewa ana nufin haƙƙi amma wannan baya soke ruwayar kitabullahi wa sunnati alqur'ani ya tabbatar da wannan atiullaha wa atiur rasul yake cewa suna nan ayoyi ne ba su yawa a cikin alqur'ani da Allah yake kira kai wa Allah da'a kai wa manzon Allah da'a da'ar Allah shine rike alqur'ani da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine rike sunnar sa fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ma atakum ar-rasul fakhuduhu وما نهاكم عنه فانتهوا وان تطيعوه تهتدوا ايوه suna da yawa wanda suke nuna ka rike alqur'ani ka rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani abin da zaka kushe a cikin wannan har ka ce ruwayar kitabullahi wa sunnati ahlus sunna ne suka bata dan kada a bi ahlul bait ahlus sunna su suka kowa sanin falalar ahlul baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama littattafansu cike suke da bayanin haƙƙin ahlul baiti. Babu wanda yake bayanin haƙƙin ahlul baiti kamar yanda yazo a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin ahlus sunna duk sun yi wannan. Babu wani littafi da bai kawo falalar so Ali sai sayyidina Ali al-Abbas Fatima al-Hasan wal-Husayn duk littafan sunna cike suke da wannan bayanin. Saboda kaga ba za ka zo kana mana barazana da cewa ba ma san ahlul baiti ba kai kake san ahlul baiti. Na san lokaci ya tafi, ta haka waɗanda suka ji ba su yi tambayoyinsu ba sai su yi haƙuri. Da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya fi mana. Akwai waɗanda suke cewa wa in an gama wannan littafi a sa musu littafin hadisi don su amfana kamar yadda suke amfana ko suka amfana da aƙida. To ana nan dai ana dubawa insha Allah dai da rai da lahiya. Aha, wajen kafara aka ce a ciyar da miskini ba wai lalle sai danye ba ko da rafi, abinda dai ake so ka bashi abinci ya koshi. Saboda haka ka ba miskini abinci ka cika ma almajiri kwanansa tab yadda zai ci ya koshi ya gyatsa. Wannan shi ne abinda ake bukata in kai wannan shi kenan ka ciyar da miskini, ba wai sharadi bane sai ka bashi danye. Yanzu a wannan barar ba ka bashi danye ka hada shi da wahala. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.